Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 30 ga watan Agusta na shekarar 2023, za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan mawuyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki. Mu a cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi 'yan Najeriya kuma ta nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu yayin ƙarin kuɗin kayan abinci da sufuri da kuɗin makarantar yara da dai sauransu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a, za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna garin gwamna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu.
Tsauraron barkarmu da sake sada da ku a cikin zauranmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da baki wanda za mu tattauna da su akan halin da ƙasa take ciki, musamman ta ɓangaren tattalin arziki. A wurare da dama a cikin Najeriya an gudanar da zanga-zangar nuna damuwa akan yunwa da talauci da mutane suke ciki. Duk inda ka zagaya kafofin sada zumunta ne za ka ji kowa kuka yake yi akan ba wai kawai farashin masarufi ko kuma abinci da yayi sama ba, ya ninka ninkin baninkin duk ta dalilin cire tallafin mai nan da aka yi da kuma abin da ba za a rasa ba. To a cikin gauran namu a yau muna tare da Aisha Abdullahi Naira, Alhaji Musa Zubairu, Alhaji Murtala Abubakar da kuma Aisha Bello, inda za mu tattauna da su akan halin da ƙasa take ciki a maganar talauci da kuma matsayi. Barkanku da zuwa.
Assalamu alaikum.
To bari mu fara da matan waɗanda su ne in an yi cefanen ake kai musu, suke ganin yaya tukunyar take. To nawa ake ɗaura tukunya yanzu a Najeriya? Da dai an ce talakan Najeriya yana zama ne a ƙarƙashin dala ɗaya ko kuma ƙasa da dala ɗaya ma. To yanzu ita dalan ta kai wurin 700 zuwa 800 a hukumance. To in haka ne, so nawa ake ɗaura tukunya yanzu dai, wani hali ake ciki a gidaje? Bari mu fara da Aisha Naira.
To jama'a, assalamu alaikum. Yanzu yanayi da mata suke ciki a cikin gidajensu na maganar ɗora tukwane, a gaskiya baya yiwuwa. Don hasali mata da za ta ɗora tukunya yanzu a gidanta a rana sau ɗaya, ko daga safe ko daga yamma, to ita wannan ƴar gata ce a rayuwar yau da muke ciki, irin al'ummar da muke rayuwa a cikinta muke ganin abubuwan da yake tafiya a cikin wannan.
Ma'ana idan tana ɗora tukunya sau nawa a rana?
Sau ɗaya a rana.
In ta ɗora masu rana
a rana, ai to nan ba mai kokawa ba ce.
Halin da ake ciki kenan?
Halin da ake ciki kenan. A irin al'ummar da muke rayuwa a cikinsu, da huɗu'i da muke da jama'a da zaman da kewa na shiga da fita na al'umma da muke tawa da su. In kin ɗora tukunya a rana sau ɗaya, to kina ɗaya daga cikin wanda Ubangiji ya nimta ki daga cikin ni'imomi da muke ciki a wannan lokaci. Dan za ka shiga wani gidan ka tara kwana uku, kwana huɗu, kwana biyar, dan kin ce kwana ɗaya ba ki ɗora ba, za ka ce alhamdulillah, in Allah ya dauke Allah ya zai kawo. Ka je ka ga abun sai ka zubar da hawaye kai da kanka, ka tausaya ma kanka, ka tausaya ma wanda kake so, ka tausaya mai, domin in kai ka tausaya mishi ba ka da halin da za ka iya ka tausaya mishi, ya zama ka tausaya ma kanka, ka tausaya mishi. Ni kin ba ni dariya da kika ce wai in an kawo maka cefane, in dai ka yi cefane tunda yanzu gidan ai a hannun mata yake, saboda mun mance ma yaushe rabon da namiji a ce gashi niki-niki da cefane, ke fa ke za ki nemo ɗin nan.
ki nemo ki ciyar da yara ki sabulun wankan su sabulun wankin su kamar yanda aka ce miki su daya ake dora tukunya to kai dan gata ne kana nemowa ka dora tukunya su daya in ka samu ka nemi garin tuwo wannan da hayya alassa saboda garin tuwo yanzu na dan gata ne
masara
idan kina tuwo a gidanki to ke basara ki yace
to
eh
saboda me kamar
yayi tashin goren zabi ya tsefe yanzu garin tuwo a unguwar mu ma 1600 ne 1700 loka
wato rabin ciya
rabin ciya shi za a
1600 da 1700
insha Allah
sannan a ji a nemo kayan da za a yi
yawwa sannan ke kuma ke din nan ke zaki nan nemo kayan da zaki zo ki tuwon nan kiniya in akai tuwon nan akai miya to shi fa za a ci da daddare shi za a dima da safi in yayi saura kun ba wuce shin ya ba to a ci da rana so dayan nan fa ba kai tukunya wani gidan zaki ga kwanan su hudu kwanan su biyar ba a ci ba ga ciwo abin da ya haifar da haka sakamakon rashin koshi ne ga sunan zube in kika je wani gidan ga sunan kamar an kasa kayan miya ta kasa
kowa ya kwanta
uwar wani gida da muka je shekaran jiya ga uwar ga ƴaƴan su hudu ba lafiya suna zube sai taimako aka kawo masu chemist suka zo suka zo suka sassa musu ruwa da suka sassa musu ruwa wasu kwansansu suka zo da koko a goran suwan mota ta dan kurba
aka dora musu
ba ƴaƴan aka dan dudura musu
don ka dade mallam Alhaji Musa Zubairu wannan abun ya fara ta'azzara bayan da aka cire tallafin man fitar din nan ka ga na akwai hannun talakawa a cikin saliki na zurfafa kuncin da ake ciki saboda ai abincin nan din muke nomawa amma muke sai da ya akai abin ya zama haka
wato na ɗaya ne na gode da kace wato daga lokacin da aka cire tallafin man fetur din nan lokacin abin ya ta'azzara gaskiya ne domin kama a cire tallafin man fetur din nan mutane ba su kai ga wannan halin da ake ciki a yanzu ba bayan da aka cire man fetur din nan tallafin man fetur din nan to an riga an shiga halin ni yafa a kasar nan wanda kowa ya sani kuma kowa yana gani ga baki ɗaya zaman to cewa gidaje ana cikin ukuba makarantu na cikin ukuba asibitoci na cikin ukuba sannan kowa ma yana cikin ukuba daga tun daga baki ɗaya zaman to cewa abin da ya ta'alaro mu ta ta'allaka kai shine man fetur din nan idan sufuri kike yi man fetur din nan ne idan gona kike yi zaki ban ruwa man fetur din nan ne su ba ka man fetur din kusan ya taba ko ina ne cikin rayuwar al'umma sai zama cewa inda za a je a yi sayayya din a yi safara a zo da su kasuwanni su isa sai zama cewa ya kai da wahala so abun dole a ƙara kuɗi ya zama cewa wai su in kaso ma ba su iya zuwa su je samu abin da babu a shagunan su domin su zo su sayar saboda haka nan wato wani abu ne wato da ƙarin man fetur din nan wato ai ba ai tunani ba an yi rashin magayi an yi hanzari an yi rashin tsari a san da aka kawo shi kuma wani abu ne abun ban takeice mutanen Najeriya dama ba mu san doka da oda ba ya zama cewa ita kanta gwamnati ba san doka da oda ba rashin bin doka da oda na gwamnati yasa gwamnati ta dauko wa'annan abubuwa din ta yi ta halin da aka shiga ciki kin san cewa ke gwamnati za ki cire tallafin man fetur din nan kin san cewa rayuwar mutanen Najeriya ya ta'allaka kan man fetur din nan ne shin me yasa ba za a yi shiri ba na sanin abin da zai je ya dawo ba ai kamun ka yi tsari za ka jiba kamun ka tsarin wani hali ake ciki lokacin da ka aiwatar da tsarin wani hali ake ciki saboda kan duka waɗannan matakan gwamnati bata bi su ba kusan za mu ce wannan hali da ake ciki ita gwamnati ita ta'azzara shi saboda tsare-tsarenta na tattakwana da take yi tsare-tsare na baɗi barai shi take mana ba yanda za a yi kana shugaban ƙasa ba shiga office ba ba ga takardunka da aka baka na canza mulki ba na handing over a zo a ce a wannan lokacin ka je ka zartar da abin da ya kamata a ce sai ka karanta sai ka bi bahasin shi ba ka bi ba saboda haka nan maganar gaskiya ita ce wannan man fetur da wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta cire shi a lokacin da bai dace ba a lokacin da bai ta shiri ba a lokacin bata yi hangen nesan akan abin da zai je ya dawo ba to shine ulmin a ba'isan abin da aka samu dan kama wannan lokacin ai mutane suna tafiyar da rayuwarsu har aka yi zaben aka yi rantsuwa duk muna tafiyar da rayuwarmu daga ran da aka yi rantsuwar kwana biyu baya daga nan mutane suka fara shiga hukuma wani suka kai suke dan abinci na kwana biyu kwana uku ba san ana yi ba sai bayan kwana hudu suka sani wanda suke da shi na wata daya ba san ana yi ba to yanzu abin ya ta'azzara abinda ka boye din ya kare saboda haka nan yanzu kuka ake wannan da kike ji ana ta wannan zanga zanga din da mata suke yi dole mu cewa matan nan Allah musu albarka
to
albarkan da zamu ce musu shine na daya idan gwamnati da tana bacci ana jin tsoro a ga mata saboda wa'ansu an ba su kudi lokacin da suke zabe to yanzu ga mata iyayenmu da ayyanmu sun fito sun ga musu gaskiya sai sakamakon da Aisha ta faɗa tace ai yanzu ma namiji ya dawo miki da jakan leda da sunan cefe ne an mance da wannan sai dai matan nan Allah musu albarka su ne suke kaitawo su dan samu abin da za su hikima mu mazajen su ciyar da mu su ciyar da ayyanmu su ciyar da kansu har fa kai asiri
Alhaji mutara ka ji abin da shi Alhaji Zubairu ya faɗa a game da halin da dai ake ciki din amma ba ka ganin kaman yanda gwamnati ta koka cewa wa'ansu ne kalilan a cikin ƙasa suke cinye dukiya ta hanyar shi wannan tallafin da ake ba da shi sa ta zare abinda aka zare din za a yi wani abin da shi dan ƙasa su amfana kai tsaye bayan daga nan kuma kowa ya ji a jikin shi ta magana mun fita din
Assalamu alaikum sauraron mu kamar yanda babban yayye magana ne yake wani irin tsarin da aka fito da shi na badubare ina amfanin badubare wani dukkanin da zaka yi wa mutum kuma zaka yi shi ne ka ci dan batun kuma yanda abun yake zafin da yake ji ba lalle bane kai ba din wannan kenan gwamnati a ko ina a duniya ana samar ta ne dan ta yi jagoranci kuma ta samar wa mutane sauki ta samar musu mafita sannan ta inganta rayuwarsu ko a constitution din mu na Najeriya idan ka cire kare rayukan mutane abu na gaba shine yanda za a yalwata dan mutane a inganta no jin dadi da zamantakewarsu in kuwa kundin tsarin mulki na Najeriya ta yi wannan tanadin so sannan tsare-tsaren da gwamnati ke daukowa ya saba hakan kitimin abinda suke su kansu bai bi tsarin gwamnati ba sannan tambayar da kike yi shine gwamnati tana bada dalilin cewa akwai wasu ƴan kalilan ne suke amfana daga wannan tsari na tallafi saboda haka dole a kauda shi dan a dauki kudin a yi wasu abubuwan da su shi kullum idan ka fito da tsari akwai waɗanda za su yi wa tsarin zagon ƙasa gwamnati tana da ƙarfi shi yasa take da ƴan sanda take da kotuna take da jami'ai na ɓoye wanda za su yi gadaran abin da ake kira bayanan sirri dan ka iya gano waɗanda za su yi wa duk wani tanin da za ka yi na ciyar da ƙasa gaba zagon ƙasa sai a samu waɗannan mutanen sai a hukunta su idan a hukunta su kun ga an ba da misali kenan wanda wasu ba za su ƙara yin tunanin haka ba to amma a madadin a samu waɗanda suke karkatar da wannan dukiyoyin da aka samar da jin daɗin ƙasa da wanda suke wa tattalin arzikin da zagon ƙasa shi aka fake aka kyale su suka zama shafaffu da mai wasu wuraren ma kamfaninsu da suka shiga matsaloli shi aka sake ɗaukar kuɗin gwamnati aka sake ba su tallafi wajen su sake azake zabarar da su don su ci gaba da yin kasuwancin su lokacin duk wanda abubuwan yake faruwa a tattalin arzikin ƙasa yana ne na yin ƙasa talaka na nan suna daɗa shiga kangin talauci fatara na nan na ƙara yawa da aka zo yanzu idan gwamnati ne na mai sauraro mai tausayi abin da ya kamata ta yi yanzu shine waɗanda suka yi wayan abubuwan ya kamata a hukunta ba ƴan ƙasa gaba ɗaya wayanda ba su ji ba ba su gani ba kuma ba su shiga cikin wannan lamari ba
su an ce wannan kuɗin da aka tsayar da shi da ake saka da a cikin man fita din ana muku tallafi yanzu za muku amfani da shi ne
wani amfani ne ya fi rayukan mutanen nan yanzu gashi ana faɗi cewa talaucin nan ya kai a wani mataki wanda mutane a kwana uku ma suna zama ba su ci abinci ba
goma
so idan ko ya kasance haka kuma ga mutane ana mutuwa daga sakamakon wannan tsarin so abin da ya kamata a yi da gaggawa idan zaka gina titi ne shi mutanen nan sun koshi suna da lafiya sun za su yi amfani da titin idan zaka yi gina makarantu ne shi mutanen nan sun koshi suna raye san za su je su yi karatun nan duk wani abin da zaka yi inda zai shafi lafiyar mutane zai shafi rayuwarsu to babu ma dalilin yinsa saboda duk wani jin daɗin da zaka samar shi mutane suna cikin koshin lafiya sun za su amfana daga haka so kuma abu na farin ciki na gaba shine dama shi a kodan lokaci kafin a yi gyara shi barna ya kai kololuwa to a lokacin da maza suka shiga yanayi saboda demokradiyya ana yin ta ne na dan samar da shugabanci shi yasa akwai wasu ƙasashe da yawa ita demokradiyya tana involved ne tana haɓaka ne akwai lokacin da a yammacin da muke koyi da su mata ba bari sun shiga harkan zaɓe ba saboda a lokacin tunaninsu bi kai da zasu iya fahimtar muhimmanci shugabanci da samar da shi ba saboda in an bar su zasu shiga zasu yi zabe irin na tumin dare wanda zai haifar da aka zo sannu a hankali da suka fara fahimta suka fara contributing a yanda ake raising family da sauransu su ma suka zama suna da stake a cikin yanda komai yake tafiya sai aka ci to yanzu sun fahimci in an samu jagoranci na gari zai shafe su zai inganta rayuwarsu ya kace to su zo su yi zabe a arewacin Najeriya mun sha zuwa so da yawa a zuwa ga shugabanni wanda suka gasa mana hannu aya a hannu suka bata tattalin arziki suka bata tsarin shugabanci lokacin zabe ke zuwa su kawo omo su kawo taliya sai a kaiwa mata a yi amfani da malamai na addini su zo su rikita kwakwalwansu a zo a yi abin da ake yi sannan kuma abin ya ci gaba har yanzu ya kawo mu inda muke yanzu to mun ji daɗi da yanzu nan matan suna ji gadangadan a jikinsu saboda idan an zo zaɓe na gaba za su yi tunanin cewar a'a in fa kai zaɓen tumin dare to abincin da kake ci lahiyarka makarantar ƴaƴanka da rayuwanka gaba ɗaya ma za ta samu barazana.
Ka so yau a warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dawa tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu tanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka dan hawaye su bar zuwa yaushe ne wai bugun zukata na su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu dandan romo na adala da kan fatowa yaushe ne za mu samu barci da sale bata na fitowa.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
To turare tana ta kaiwa banguwa bangarori da yawa musamman a kitchen ko a ce madafar abincin mata inda yara suke kuka kuma kuni hankalin ku ke tashi. To hukun ma hada wani gangami inda ku fito kan titi kuka nuna bacin ranku da kuma nuna wato alhinin halin da ake ciki na talauci da kuma rashin abinci ya akai kuka hada wannan taron naku kuma me janyo ra'ayinku akai
wato abin da ya jawo hankalin mu muka hada wannan taro na wannan gangami na wayannan mata duk wanda ya kalli yanda bidiyo din abin yake wani hali aka shiga na ya hawala'i domin abin ya kai mai kuratikewa mu a matsayin mu na shugabanni wasu kungiyoyi da safiya karfe 5:30 kina idan da sallah zaki ji an buga miki kofa
na asuba
magana na farko wata fara ga miki cewa da mu wata abincin da yau kwana kaza bata girka ta ci ba
ta zo ne mutum ku
kai kana dauka kana bayarwa 20, 10, 30, 50 kaka ki ake ta yi haka kai an kai ga makuratikewa kai ma ka kare
kai ma
ba shi gare ka ba sosai karfin hali ne da imani ko ake danta tafiyar alama ni kafi ne ma na fika shine wannan rayuwar sai wata tsohuwa ta zo ya wallahi guda 11 ne a dakin ta dukka a ciki ba mai shekara 12 ba mai shekara 15 a ciki su 11 kuma da tiyo da kuma shekara 80 kuma jikokin nan ƴaƴanta sun mutu sun batta a ƙarƙashin rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali na jaraba-jaraba harba-harba da kashe-kashe da muke fama da shi a kan ita kuma ha'ila ita ma kuma na kasashiya ce ba ta da lafiyar kafafuwa ta zo ta tsintsire ma tsakiyar daki ta ce babu ke haƙuri a yi haƙuri mu je gidan kafin mu je gidan muka ɗan yi branch a wani shago na ɗan karɓi mata Allah ya sani garin kwaki ne karɓi mata loka ɗaya na je na karɓi wani ƙuli-ƙuli wani wata matar ke da kayan miya na ce ban ƙuli-ƙuli ki ban kabeji muka dungo muka je gidan na yaran nan ta ce tun shekaran jiya ba su girka sun ci ba halin girka hankali na ya tashi na je na samu abokiya ta na ce to ke kin fa kin ga jikin ji aka je aka samu kabeji aka goggoge aka je garugo ne aka sa aka zuba mishi gishiri ba magana a sa wani sinadarin girki ko wani abu haka aka dankara mai
balantana mai
aka mika musu yau ga yanda suke wawa su hankali ya tashi na dinga zuba da hawaye ya samu kokiya na ce to ke fa kin ji ga halin fa da al'umma suke ciki
to da ire-iren wa'annan da muke gani da yawa wannan din shine umul aba'isin abin da ya samu muka fa zafafa muka shiga wannan yazo ya ce kaza wannan abubuwa sa ta faru a wurare daban-daban akwai wani gida ma da aka kira mu hasili kafin mu shirye wannan abin da ya kara taba mana zuciyar mu matar da mijinta Allah ya mijinta rasuwa ya bata da yaya guda biyar wallahi ƴaƴan nan guda biyar duka cikin su ba mai shekara bakwai irin ai wannan ne da Allah yake kawowa za a yi ta a gama ita kanta uwar a lokacin wallahi ba ta iya zama saboda tsananin yunwa kuma ga ta kaba ga yaran nan guda hudu wayannan dan guda ɗaya ne dan babban shine ke dan ya fita kofar gida hudun nan gaba ɗaya suna kwance a cikin bai me masabiya wannan abu yunwa to ire-iren su suna da dama a tabo mana a tabo mana akwai kuma wata mata ma ha ila wai aka kawo mana ita muka je muka karbe ta a wani injin din nika ita wannan mata wani yaro yazo da masarar shi ya kawo surfe da ba da tare da nika ba sai ta kabe tana bakin injin din sai ta kabe shi yazo da masarar akan kike sai ta kaba ta shiga da shi cikin injin sai ya ce to bari in je in siyo abin da aka aike ni in da an zo in karba da ta samu wannan masarar Allah ya bata sa'a sai ta tafi da shi ta da fiye da wannan masaran sai ga yaro ya dawo yaro yana dawo ina muna kawo masara a sai aka ce ai ga mata da mata tsaya kofar injin ita ta karbi wannan masara ta shigo shi ta fitar da shi to sai aka bi matan hayar ta bi Allah bai sa ta bace a wannan hanyar ba hayar ta bi sai aka bi nan sai aka same ta da masaran dan hayar da wannan masara aka dawo da ita kaya ta ce wallahi wannan masara duk garin nan in za ta taru ba ta ba da wannan masara
a wajen an kama ta
ta ce wannan ba
meye dalilin ta
take tunda hasli hada suke da masara loka goma a gidan suka kawo to sun fi karfin wannan masaran ita da mace kawo masara loka daya a hannunta ta barza ta yi ƴaƴan ta koda kunu ne koda dan fate koda ba yake ce dan malela da yanzu aka famu sai wani girki da ake dan malelan nan a samu dan garin masara a fifita shi a faranti a barbada mushi abu mai dan dano dan gishiri yara su aika da shi ba ta da halin shi take tunda ta samu wannan loka goma kirin nan ba ne rabata da wannan
wato ta daura da maran yaki
ta daura
da yunwa da
yunwa da ƴan ta suke ciki ko sun yi yawon bara ba za su samu ba to ta daura da mara cewa ko ba za a yi ba sai ya sako ya sayi mutu ai ga halin da ake ci muka ruga muka je wannan wuri muka je muka kashe wannan wutar rigimar hasali mai masarar da aka ji aka ba shi labarin cewa ga abin da ake ciki yaro buga kike je faɗa shine aka zo aka tausaya aka ji to tayi hakuri a raba masarar bi ta kai tare da dauki rabi aka tausaya mata
wato ta ma sadakar da ranta duk halin da za ta
shiga halin da kika akan yayin ta ko sai ta shiga
wai shin ina al'umman da ake zaune tsakani ina nan tausayin da ake na zamantakewa na da da ake taimakawa
da ake cewa ina matan nan da ake
irin na al'umma
ya irin ana zamantakewa irin nada ko baka dafa a cikin yakka ba wani zai dafa ya baka
haka
kuma har ku ci ku koshi to yanzu ba shi ba ko ba ta kai ne farautar kula kowa yana fama da kanshi ne a je area wurin nan ba mai taimakon wani sai Allah kuma hatta kai ga yanzu nan kai ba ma zan ce mutum ɗaya ba mutum biyu har da san awara da kika sani har dambu ake yi da shi
ta shi wanda ake da ba da dabbobi ake ba
da shi ake ta ce ba da dabbobi yanzu har dambu ake yi da shi
to
ya kamata a ce a fito a gaya ma gwamnati ga halin da ake ciki
to shi ne dalilin da kuka yi wannan
dan da muka yi wannan abun saboda mun ga suna neman daukin mu kuma a lokacin da karfin mu ya riga ya kare muna nemo dan bashin nan mu ba su idan aka nemo aka rarraba a cikin bashin nan shi zamu sha kudin su narci ka gani to sai aka zo aka rufe wannan shafin sai muka ce to da wannan abin da muke yi a fito a gaya ma gwamnati to ita gwamnati tana da ido a kiyaye ne ko tana da alamusiri ne ka kunshi a gida baka faɗa halin da kake ciki ba to ta ina za ta sani
kuna tunanin kuma kira idan ta gani za ta yi wani abu
yawa mu muta ganin kaman ko za a yi wani abu shi yasa muka ce to bari mu fito mu nuna mata ga halin da ake ciki fa saboda a samu dai a warware wannan shi ne
to kuma zan ku ne kuke kusa da misali za a ce masu kudin gari masu kudin unguwa ko ka fi sanin su masallacin ku daya shin ba sa sanin halin da ake ciki ne dan a yi ce taimakekenwa irin na da aka san mutanen mu da shi
to wato ba za mu ce ba a yi ba ana yi don kamar ni masallacin da muke dinna muna dan gidauniya daidai gwargwado haka ana dan tallafawa amma wannan tallafin ba zai kai ko ina ba
faga na tausayin da ta ce za ta ba ku 8,800 kowane gida har na tsawon wata shida ai a mai da kumari
ni na taɓa aikin kawai da talaucin nan saboda haka wannan abin da suka ce za su ba 8,800 din nan sun cakuɗa abin ne akwai dama wani aiki wanda gwamnati take wanda an yi kiran shi wato conditional cash transfer wanda shi kuma a yadda bankin duniya ta tsara shi talakawa ake ba wanda suke da kasuwancin talauci ba na wani tallafin man fetur ba ne ba
malam mutala kana jin abin da ya fada wai menene musitaniya idan cikin duk wannan al'amarin yanda dai kasar ta riga ta zama an kowa ya zafafa ciki ya daure masu ciwon ulcer ya tashi wanda ba su da shi yanzu fara kamuwa da shi
menene mafita ban katse ki wallahi lakin je wato idan ke lura yanzu kasuwanni da muke da su musamman a nan Arewa inda mu zamu iya miki tinkahu mu ga miki abuwa wallahi kaje sai ka rinka tashi inda zaki ana sai da kayakin abinci da yawa in kin je zaki ga cewa kayakin abinci nan ba su kai kwatan abin da ake sayarwa ba
babu ma kayan abinci kenan
babu kayan abinci a kasuwanni saboda haka nan kuma farashin su ya ta'azzara
to babban hanyar mafita shine a samar da kyakkyawan shugabanci kuma shi kyakkyawan shugabanci din nan akwai abubuwan da ke tabbatar da su na farko akwai role din da ƴan ƙasa kaman abin da su Hajiya suka yi da suka ga wannan tashin hankali ya wuce ya fara wuce gona da iri suka fito suka yi zanga-zanga din nan kullun tsarin mulkin ƙasar nan ta yadda da ai kuma haka din ba wai yana nufin kuka yi zanga-zanga so daya shikenan ba zanga-zangan nan za an fara shi za a ci gaba da yi har sai lokacin da aka samu mafita na biyu kuma ta wannan hanyar zanga-zanga din shine hanyar da su ƴan ƙasa za su iya baba mulkin demokradiya da kuma taimaka shugabanni wajen yin shugabanci na gari saboda daga irin wa'annan abubuwan da ake shine ake tunatar da su na biyu kuma wannan irin shirye-shiryen da muryar Amurka da sauransu suke bada kafa ake yi don wayar da kan mutane don sanar da shugabanni hali da ake ciki shi ma wani babban mataki ne sannan abu na gaba shine ya kamata mutane duk hanyoyin da ake bi wajen samar da shugabanci wato abinda muke kira leadership recruitment channels kamar misali jam'iyyun siyasa saboda a tsari irin na demokradiya jam'iyyun siyasa suna da matukar muhimmanci wajen taka rawar samar da shugabanni to ya kamata a ce irin ku kuna shiga cikin harkar siyasa nan kuna kuma interfacing da ƴan siyasun ku fahimci manufofinsu don kowane jam'iyya tana da manufa so idan manufansu ya yi karo ga samar da cigaban al'umma to za ku taimaka musu wajen yi musu campaign in kuma wanda zai inganta harkokin luwani da jin daɗin al'umma za ku taimaka musu wajen yi musu campaign akwai wani karin magana Afirka da ya ce idan yunwa bai ji kunyanka ba to ba za ka ji kunyan cin ɗumamai ba so saboda irin abubuwan da demokradiya ta gada kenan
shawarwari me mafita
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna cikin wani halin ya aulai ha aulai mafita da muke nema a wannan ƙasa da muke ciki musamman arewacin Najeriya mu da muke cikin irin al'ummar da ake ce mana geto mu ba muke ganin geto a yanzu mu muke cikin wayannan al'umma muke tare da su muke kwana su muke tashi da su mu muke ganin halin da suke ciki mai aure da mai marayu yanzu wallahi da an zama uwa ɗaya uba ɗaya
ba bambanci
da ne ake ce namiji zai yo maka cefa ne ya riko maka nama anan cefa ne anan aka dawo a riko gawayi in ka ga dankali da gawayi kana farin ciki kana murna to idan yanzu ya shigo maka lami lafiya kana godiyar Allah ba abin da ya dawo da shi ya dawo ma lafiya ba a ce miki je gidajen ya fada hanya ta turo a ka miki gida wani karin tashi hankalin ga kuma na yara an bar maka su a cikin gida wani al'umma muke ciki taimaka mana a tausaya wa matayen nan don girman Allah mun riga mun kai makurar tikewa har muka ce a fito a gaya wa duniya fa ga ko halin fa da muke ciki akwai hanyoyi bula aladin wanda za a ba su sauta mafita wannan halin da muke ciki sa ma kai a cikin shi
wai sa kuke tunani
shugabannin mu su suka sa mu a ciki
marabara talaka da bawa anika soyo a warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dawa tarnakin nan ya zam kwaɗewa yaushe ne za mu samu ƴanci wai adala ta zagayowa
yaushe ne zamu daina kuka dan hawaye su bar zuwa yaushe ne wai bugun zukata na su bar bubuga da kawa yaushe ne zamu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe
ma sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leathers Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
talaka a hana shukuka yaushe ne zamu gane doka nagare ne ta nagare ka yaushe ne za a sanya doka sama da kasa abuduka yaushe ne masu yungunci za su zartar kasan ta doka yaushe ne jami'an tsaronmuwa za su bar warware da tukuka yaushe ne yaudaran talaka za ta samu ƙarshen gudana yaushe ne yaudaran siyasa za ta zo ƙarshe a waina yaushe ne